daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mashin FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin tarayya ta maida martani ga masu sukan shirin nan na ruga da aka bullo da shi domin magance matsalolin da ake fuskanta sanadiyar yawon da makiyaya ke yi.
Wanda yake so ya shiga ya zo a tafi tare da shi, wanda bai so ya zamansa. Jihohinan 12 da suka amsa za a tafi tare da su, kowanne a cikinsu ya rubuto takarda.
Sannan za ku ji cewa mabiya mazhabar Shia a Najeriya na ci gaba da nanata kiraye-kirayen da suke yi na asaki shugabansu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki.
To muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba, kuma kotu ta ce a sake shi a biya shi diya a gina mishi gida an ki, to su gaggauta bin umarnin kotun nan su saki malam.
To kan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu kuma mu yi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za a kira ita ce 202-2255. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata yarinya 'yar shekaru 15 kacal da haihuwa, wacce kuma wannan ne karo na farko da take shiga gasar wasan kwallon raga ta tennis ta duniya, ta yi abin da ba a zata ba, inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasan Venus Williams a ƙarshen gwabzawar da suka yi jiya Litinin a wasan. Wannan yarinyar mai suna Coco Gauff ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 a zagayen farko da suka kara. Wannan ya sa masu kallon wasan duk suka tashi tsaye suna mata tafin ban girma da kuma yabawa da abin da ta yi da wannan tarihi a kan ta da wannan wasar. A matsayinta na yarinya mai shekaru 15, Coco ita ce mace mafi ƙarancin shekaru da ta taba shiga wannan wasan na Wimbledon. Venus Williams tana da shekaru 39 ne a duniya. Ma'aikatan tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da da'ada suna daga cikin masu ɗabi'ar rubuce-rubuce a shafin Facebook, inda suke kalaman ɓatanci da nuna tsana da aƙidar bambancin launin fata akan jinsin mutane daban-daban. Binciken da wata kafar labarai take bayyanawa mai suna ProPublica ta wallafa ya nuna cewar cin zarafin ya hada da hotunan fyaɗe da kalamai masu ɗaci da suka shafi mutane da suka shafi kashe-kashe a kan bakin haure, har ma da habaici a kan wani mutumi ɗan ƙasar El Salvador wanda ya mutu tare da ɗiyarsa a cikin wani kogi. Shafin na Facebook dai da ake kira da IM1015, lambar da ake baiwa bakin haure da suke a tsaire. Rahoton ya bayyana da cewar ma'aikatan sun kara bayyanar da mutuwar wani matashi mai shekaru 16 da ya mutu a matsayin ajiyar bakin haure, da cewar ko oho idan ya mutu ai ya mutu ne kawai. Wani rahoto daga ƙasar Sudan ya ce kimanin mutane 11 ne suka mutu a wata zanga-zangar neman mai da ƙasar kan tafarkin mulkin demokaradiyya. 'Yan sanda sun bayyana da ce sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban mutane masu zanga-zanga a yayin da suke gudanar da zanga-zangar a ranar Lahadi a babban birnin ƙasar na Khartoum da wasu sassa a ƙasar. Daga nan Washington kuwa gwamnatin Amurka ta yi Allah wadai da irin wannan lamari da ake amfani da karfi akan masu zanga-zangar. A halin yanzu kuma yayi daidai yayin da masu zanga-zanga ke ci gaba da matsin lamba akan sojojin da suka tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da su hanzarta maida karagar mulki ga tafarkin demokradiyya. Akwai kakawo ga ƙarshen wannan matsala da take kaiwa da kawowa. Kungiyar nan da mai kishin Islama na fuskantar ƙalubale wajen samun bakin magana akan makomar ƙasar, wanda kungiyoyi da dama masu kishin Islama sun taka rawa muhimmiyar rawar gani wajen ganin Umar al-Bashir ya dare kan karagar mulki. Wannan yasa ake ganin halin da aka shiga yanzu a Sudan ba zai taimaka musu samun shiga cikin rukunin kungiyoyin da ke sahun gaba a cikin waɗanda za su ba da wani gudunmawa ga kafa gwamnati.
Gaida Yusuf Aliyu Harando wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin Najeriya ta maida martani ga waɗanda ke adawa da matakan da ta ɗauka dangane da samar da rugga a wasu jihohi 12 ga makiyaya domin su zauna wuri guda, matakin da ake fatan zai magance matsalolin da ake fuskanta musamman ta fuskar tsaro da rikice-rikice. Wakilin mafada gwamnatin ta Najeriya Umar Faruk Musa ya zanta da mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara kan harkar yaɗa labarai Malam Garba Shehu, wanda ya mai ƙarin bayani kan wannan mataki.
Wanda yake so ya shiga ya zo a tafi tare da shi, wanda bai so ya zamansa. Jihohinan 12 da suka amsa za a tafi tare da su, kowanne a cikinsu ya rubuto takarda a rubuce, ya kuma cimma wasu ka'idoji da aka ajiye, ya kuma ware fili hekta-hekta wanda za a kafa irin waɗannan rugage. Saboda haka, ashe wani zafin kai da ake ta yi da wasu maganganu har da zanga-zanga a wasu jihohi da na farko ba su rubuta takarda sun ce a sa su a ciki ba, ba kuma a gayyace su ba, ashe katsalandan suke yi. To, amma mu mun fahimci wannan a dama siyasar Najeriya ce fitina ake nema a kawo, kuma gwamnati ta gane don a ɗauki hankalinta daga kan wannan muhimmin aiki da aka sa gaba.
To, wace moriya ce kuka zayyana cewa wannan rugaye za su kawo a daidai wannan zamanin da ake neman ayyukan yi da kuma wato cinikayya na shanu ko sauran dabbobi?
Na farko dai muhimmin abu shine zaman lafiya da kwanciyar hankali. Tun Baturi yana mulkin Najeriya ake fada tsakanin makiyaya da manoma, ashe idan aka ce Allah ya kawo gwamnatin take kokarin ta maganin wannan abu, wannan riba ce babba. Idan banda haka, kiwon shanu kiwon sana'a ce, kiwo ne na kasuwanci, ana cewa na gida digumu babu asara a jikinta, wanda su kansu dabbobin idan aka kafe su a wuri guda za su fi lafiya, saboda za a ajiye abinci lafiyayye, ruwa lafiyayye, likitoci na veterinaria har da likitoci na dan adam masu kula da shanu, a kafa makarantu saboda ilimi, a yi tituna, a kafa wutar lantarki. Banda haka, a kyautata masana'antu, akwai wanda suke nuna sha'awar su shigo daga kasar waje, a sarrafa naman ta hanya mafi lafiya, a dauke shi cikin motoci waɗanda suke an kera su don su dauki nama cikin sanyi kamar firji a kai su kasuwa. Nonan nan a sarrafa shi yadda zai zama yogurt, gashi nan abubuwa, kai hatta abinda za a yanke a zubar kaho da kofato. Akwai masu zuba jari daga kasar Toki da suka ce za su zo rugagen nan su kafa kamfanonin yin kayan bandaki. Saboda haka, ashe ita kanta kuma ciyawar da za a ci, ai mutane ne za su je su noma ta. Saboda haka, sana'a ce arziki ne ya zo, wanda duk ya ce ba a yi da shi yau kansa asara.
Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari. To, mabiya mazhabar Shia a jihar Lagos sun gudanar da wani taron manema labarai inda suka nemi hukumomin na Najeriya da su saki shugabansu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki, wanda ake tsare da shi tun a shekarar 2015. Lura da cewa tun a baya kotu ta ba da umarnin a sake shi. Daga birnin na Iko, ga wakilin murya Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani.
Wani mabiyin shi a kenan ke jawabin yin kira ga gwamnatin Najeriya ta sako jagoransu Malam Ibrahim Altazaki da harshen Yarbanci a birnin Lagos a wani taron manema labarai da 'ya'yan kungiyar suka gudanar a yankin kudu maso yammacin Najeriya suka gudanar a Lagos sun ce abin takaici shine duk da cewa kotuna da alkalai daban-daban sun umarci jami'an tsaro su sako malamin nasu da iyalansa da kuma biyan shi diya har yanzu gwamnatin Najeriya jami'an tsaron sun yi watsi da wannan umarni. Malam Abdullahi Muhammad Musa na daya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi wajen wannan taro na manema labarai.
Eh, sako ne muke bayarwa, muna kira ga wannan gwamnati tunda ta je ta aje malam ta ce bai aikata laifin komai ba, kuma kotu ta ce a sake shi, a biya shi diya, a gina mishi gida, an ki to su gaggauta bin umarnin kotu nan su saki malam.
Kungiyar Shia dai kungiya ce da sauran al'umma musulmai ke masu kallon waɗanda suka kauce bisa tafarkin sunna da kuma neman tada zaune tsaye, sai dai a cewar mabiyan wannan rashin fahimta ce, kamar da Malam Muhammad Sani yake cewa
gaskiya mu ba in tashin hankali ba. Na farko abin da yasa yawanci ake cewa in tashin hankali kamar abin da Najeriya ba su sani bane, su ƴan Najeriya ba su san yadda za su yi su fito su nemi haƙƙin su bane. To mu kuma abubuwa yana daga cikin hanyoyin da ake bi na neman haƙƙi wanda ita kanta gwamnatin Najeriya ta yadda da shi, shine muzahara. Fito ayi muzahara ka nuna abin da kake so gashi. To mu yawanci mun bi aksari mun kan fito mu nuna cewa mu fa ga hadafin mu. Mu bi titina ba wai dukan kowa muke ba zagin kowa, muna dai nuna hadafin mu ne al'umma su gane. To wannan abu ita kuma gwamnati ba ta so. Sai ita kuma gwamnati ta zo da zalunci ta zo ce za ta harbe mu ko ta kashe mu ko da wannan. To kaga wannan da suka zo da abin duka ko wani abu kaga su ne in tashin hankali.
Tun a shekara ta 2016 ne dai wani alkalin kotun tarayya Abuja ya bada umarnin jami'an tsaro su saki Malam Ibrahim Altazaki da uwar gidansa, tare kuma da bayyana ci gaba da tsare shin da hukumomi ke yi da cewar haramun ne kuma bata bisa doka. Sai dai hukumomin sun ce suna tsare da malamin ne domin kare lafiyarsa da kuma tabbatar da tsaro, hujjojin da magoya bayansa suka yi fatali da shi. Babin Ejibrin, murya Amurka daga Lagos.
Kamar da lakan wannan batu na kin bin umarnin kotu da wasu hukumomi musamman ma a kasashe masu tasowa suke yi, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon lamarin? Kafin mu bude layukan mu, mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555. To madalla karfe 5 na yamma sura minti 16 ne a nan Washington DC mun samu kiran mu na farko daga Ja Plateau. Wane ne akan layi?
Bibi ne daga Mapudi.
Yawato. To muna jin ka.
Eh abin da yake so a yin nan wa Plateau gaskiya ba mu so ba. To me ba mu da wurin da za mu ba Flare.
Ba maganan batun samar da riga ake yi ba dangane da batun wato na Fulani da ake so kuma makiyaya da ake so a sama musu waje. Muna magana ne kan yadda hukumomi ba sa bin umarnin kotu.
Okay, to wancan kan daidai ne gaskiya domin ya kamata a bi umarnin kotu saboda idan abin da kotu ya faɗa ya kamata.
To madalla mun gode bari mu zai mato mu tsallaka zuwa jihar Kano. Wane ne akan layi?
Sunana Rabi mai jarida kofar Wambai daga nan jihar Kano.
To muna jin ka Malam Rabi.
Na'am, ko shakka babu, alhamdulillah. Ya kamata a ce duk lokacin da kotu ta ba da doka ta ce wani an tsarkake shi daga zargin da ake masa ko kuma ma da laifin da ake masa an yi shari'a ta wanke shi tas da sabulu da ruwa, ya kamata to a sake shi. Kin yin hakan yana nuna lalle cewa ana yi wa da makuraɗiya karan tsaye ne ko ma karan kwance zance da abin da ya kamata haka. Inda dan ne yasa aka tanadi kotu, an danada kotu ne don kowa ya zauna lafiya, inda za a zauna barkatai babu umarni irin na bin kotu da mutum ma bai zama matsayin da yake kai ba da abin da ya kamata haka. Ni dai kirana a nan shi ne lalle ya kamata duk inda shugaba ake daga kowane mataki muddin kotu ta yi hukunci to ai umarni da ta kuma kotun ita ma ta dinga yin aiki don Allah kada ta dinga sarai. Duk inda alkali yake kada ya dubi wanda ya bashi makami ko wanda yake biyan sa albashi sai la'akari da abin da Allah zai tume shi in ya je lahira. Wannan shine gudunmawa ta. Rabi mai jarida daga Kano, nagode.
To muna godiya Rabi, bari mu je can kudu maso gabashin Najeriya a jihar Imo. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Saminu Baban Bilal.
To muna jin kamalan Saminu.
To gudunmawa ta gaskiya, alƙalai su san matsayinsu a kan yanke hukunci. Akwai shari'o'i wanda aka yi da can. To kowane sai ya tafi da lauyoyi, wani sai ka ga ya tafi da lauya 50-40 a Najeriya. To gaskiya ya kamata a ce lauyoyi su ma su san matsayinsu, kotuna su ma su san matsayinsu. Amma wannan kaman malam da aka yanke mai hukunci aka ce a sake shi, gaskiya Buhari ya kamata ya sa baki a cikin wannan shari'a.
Ra'ayin Saminu kenan daga jihar Imo. Muna godiya kwarai malam Saminu. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi?
Bala Muhammad ne daga Taraba.
Muna jin kai malam Bala Muhammad, kaman layin ka yana dan yana amsa kuwa. Eh, muna ji.
Inda kotu ta ba da umarni, kuma su gwamnati suna son a bi umarni wanda ba gwamnati ba.
Eh, muna jin.
Ya kamata su shaki malam. Saboda a samu doka a ƙasa. Inda wannan gwamnati ta ce tana bin doka ne, ya kamata ita ma ta bi doka.
To malalla, muna godiya malam Bala daga jihar Taraba. Lambar dai da za a kira ita ce 2022256555. Kada manta sai an saka alamar ƙari a farko sai a jero lambar wato plus kenan. Bari mu samu mun samu kira daga jihar Bauchi. Wane ne akan layi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka malam Ayuba.
To ra'ayina dai yana da kyau duk hukuncin da kotu suka yanke, yana da kyau a rika bin hukuncin kotu. Sannan kuma su alƙalan su tabbatar kafin su yanke shari'a su duba su yanke tsakaninsu da Allah. Duk wanda yake da laifi a bashi, wanda yake da gaskiya ma a bashi. Kuma gwamnati ta rika haƙuri da abin da aka yanke. Na gode mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna da godiya a malam Ayuba, mun samu kira daga Niger. Wane ne akan layi? Hello, nan Niger, kana tare da mu? To kaman layi na Niger ya tsinke, kada manta dai lamba ita ce 2022256555. Yau muna magana ne kan ɗimbin umarnin kotu da wasu hukumomi ke yi musamman ma ƙasashe masu tasowa. Mun sami kira daga Kaduna. Na Kaduna sai ka ɗan rage ko kuma ka matsa daga kusa da rediyon ka. Yau yanzu na ji ta yi shiru. Wani ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa barka da dare.
Ka san da yake mishi da rediyo ne ko da ba kunna rediyon ba za ka ta kunna kanta.
Ka ƙara tabbatar mana da abin da ka fi ƙarfi kenan.
To alhamdulillah. Ka gane Malam Mahmud Lalo idan muka dauki irin abubuwan da su kansu kotuna suke yankewa. Ya kamata a ce su kansu hukumomi kan ga ba ka magana shi Ibrahim Alzasaki malam ba. Idan muka dauki kaman bangaren shi kanshi kaman kaga irin samba da su kudin nan irin yanda aka ce an yake hukunci akan kotu ya kamata a ce gwamnati tana bin dokar kotun domin kin ga misali idan aka ce kotu ta yake hukunci ta tabbatar da abin da ta faɗa gaskiya da gaskiya ne ta yake hukunci to ya kamata bangaren guzartawa su ma a ce suna bin doka saboda idan ba su bi doka ba ba yanda za a yi su ma kotun ta bi doka aka bangaren zartawa da aka fatan mu domin shi tunda mun tabbatar da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya to idan kotu ta yake hukunci akan abu to a tabbata a kafa mutum sharda akan cewa to tunda an yake hukunci gashi a saki wannan to a kafa sharɗin da an tabbatar ba za a samu hayaniya ko tashin hankali ba
ita gwamnati tana Alhaji Musa kana ji na ita gwamnati tana cewa ne wato rike shin da tai ma kaman tsaro ne a gare shi kuma hakan zai fi mai alfanu me zaka ce dangane da hakan
eh to ai kaga idan muka duba muka ga irin wannan al'amari kaga su misali kaman mabiya wanda su suke ganin cewa misali idan aka sako musu mutumin da suke tabbatar da cewa shi suke bi kaga su za su fi jin dadin akan cewa yana tsare a kotu kaga kuma duk irin wannan shine dai abin da yake kawo samun matsaloli kaga ana irin abubuwan ana samun sabani ko kuma ana samun matsaloli amma in an tabbatar da misali kamar shi malam an sake shi ko kuma shi samba da suki an tabbatar da ga sharɗin da aka kafa mai akan abubuwan da rashin tashin hankali da rashin bin doka to kaga idan aka haka za a samu ci gaba a ƙasa kuma za mu samu kwanciyar hankali zaman lafiya fatan mu dai Allah ya iya mana da iyawar sa
kan sai mun ci amin mun gode Alhaji Musa mun gode kwarai za mu je mana da Kaduna har yanzu yawa mutala kana kan layi ko
to ina kan layi yawa
to muna
ya dade a layi mun
lallo
barka da lasariya
barka da dare
turala mutala ina kiran ku daga garin gasa Kano tarayyar Najeriya to
muna
jin lallo ka san mu fa masu buga waya kusan gaya ma fa mun ma su yan kungiyar humara gildin doka da kuma kare yancin kowa
haka ko
naka ne ko ka san ko baka san shi muna fadar da shawara ne a adalci a kaga kincin muke fada tun lokacin muke cewa ya kamata shi malamin na ai masa adalci idan har Nnamdi Kanu za a aina kungiyar sa ce terrorist group sannan kotu ta bada dalilin shi a sake shi ya kamata malamin na sake shi idan har janar alkali zai je wasu suraru su kashe babban janar ba tare mai hanya ya kai su kashe shi amma har yanzu ba wani abu da aka yi musu to ya kamata wannan malami ma a sake shi kaga an yi adalci ko wani bangare kenan idan aka kama mutum da laifi ba a dauki mataki hukunci ne tsauri ba a dau matakin a kama shi a kai shi kotu kuma in kotu ta ce a sake shi sai a sake shi kaga an yi adalci kenan muna ba gwamnati shawara ta amfani da wannan dama dan ta ci gaba da samun albarka da kuma addu'o'in da muke mata da fatan za ta tashi lafiya
to muna godiya malam Murtala bari mu tsallaka makwabciyar jihar ta Kaduna wato Katsina kenan wani ne akan layi
Rabu Fokar ne daga Fawari.
Yawa to muna jinka.
Yanzu kotuna su ma suna yi ra'ayina kotuna suna yanke hukunci ba hi bane. Kaga kwanan nan a gidan rediyon BBC ake cewa wani dan jarida ya tsira da wani an kama shi da bindigu. Kaga ni kuma da marece ya je hawa mota ya ga mutumin nan an sake shi. Saboda haka kaga kotu suna yanke hukunci ne da ta ga dama saboda haka nan kotu ta yake hukunci gwamnatin tarayya ta ki hanbandi ina gaba lifi bane
to muna godiya da wannan kira mu kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger da ke makonta na 26 inda Racing Football Club ta Bukoki ta shamaci AS Fon ta soja da ci 1 da nema a kokana ta Arlet ta shaka shi a hannun Irana a garin Arlet banza da 1 Jangorzo Football Club ta Maradi ta shahe AS Nijelaka da ci 1 mai ban haushi GS Tawa ta karkare Sport ta Zandara birnin Tawa da ci 3 da 1 sai Union Sportive Gendarmerie Nationale da ta shaka shi a hannun IS Garde Nationale du Niger banza da biyu. IS Douane ta lele IS Police ɗaya da nema yayin da aka yi ɗaya da ɗaya tsakanin Sahel Sporting Club da IS Onideb a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League ta Jamhuriyar Niger. Ta farko dai ita ce IS Onideb da ke da maki 58 sai ta biyu IS Police maki 52, IS Garde Nationale du Niger ta uku da maki 44 sai Sahel Sporting Club ta hudu da maki 41, AS Van tana ta biyar da maki 41 yayin da ta shida Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 35, AS Nigelec tana matsayin ta bakwai da maki 32 yayin da Racing take ta takwas da maki 31, tsatar AS Duan da maki 28 sai Jangurzo ta Maradi ta goma da maki 28, sai Espoir ta da Magaram Zandar da ke ta 11 da maki 27 yayin da Irana ta Arlet take ta 12 da maki 24, GS Tawa da ke matsayin ta 13 tana ita ma da maki 24, sai Kutal Bundi ita ce a Kukana ta Arlet da maki 20. A ci gaba da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika da ke wakana yanzu haka kasar Misira ko kuma Egypt, an fafata a rukunin FA tsakanin Benin da kasar Kamaru sai Guinea Bissau da Ghana, yayin da ake can a cikin daren nan ana gogawa tsakanin Angola da Mali sai Mauritania da kasar Tunisia. A wasannin ƙwallon duniya na mata da ke wakana yanzu haka kasar Faransa, kasar Ingila ita ce ke kecare ni da kasar Amurka yanzu haka, inda za a buga a kofa na Amerika in an jima kaɗan tsakanin kasar Brazil mai masaukin baki da kasar Argentina a wasan kusa da na ƙarshe. A wasannin ƙwallon tennis na Wimbledon na kasar Ingila, Dominic Thiem ɗan kasar Austria ya sha kashi a hannun Sam Querrey da ci 6-7, 7-6, 6-4, 6-0 bayan Alexander Zverev da ke matsayin na 6 a duniya a wasannin tennis da Stefanos Tsitsipas da ke matsayin na 7 a duniya, sai ga Dominic Thiem ɗan kasar Austria da ke matsayin na 5 a duniya shi ma ya fice tun zagaye na farko na wasannin na tennis na Wimbledon na wannan shekara. Idan muka dawo bangaren wasannin ƙwallon ƙafa, kusancewa Tanguy Ndombele ɗan kasar Faransa da ke bugawa club ɗin Olympique de Lyon na kasar Faransa ya rattaba hannu a yau Talata a kan takarda, inda zai buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham ta kasar Ingila da ke buga a Premier, wadda ita ce ta buga wasan ƙarshe na kofin zakaru na Turai da ita da Liverpool da ta lashe kofin a 'yan makonnin da suka gabata. Haruna Mambag wani birnin ƙwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin ƙwanni a jamhuriyar Niger.
To karfe 5 saura minti 3 a nan Washington DC ga labari a takaice.
To Mahmud a takaicen dai shine wata yarinya yar shekaru 15 kacal da haihuwa, wacce kuma wannan ne karo na farko da ta taba shiga gasar wasan kwallon tennis ta duniya, ta yi babban abin azo a gani inda ta kada tsohuwar sarauniyar wannan wasa Venus Williams a ƙarshen gabzawarsu da aka yi jiya Litinin. Wasan ya tashi lokacin da Coco Gauff ta samu nasara akan Venus da ci 6-4 a zagayen farko. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka na binciken wani rahoto da ke cewar wani rukunin ma'aikatan hukumar na yanzu da na da suna daga cikin masu ra'ayin rubuce-rubuce a shafin Facebook, inda suke kalaman batanci da nuna tsana da kuma aƙidar nan ta bambancin launin fata. Wani rahoton daga kasar Sudan yana nuna cewar kimanin mutane 11 ne suka mutu a zanga-zangar da aka gudanar a jiya Litinin. Wanda ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutanen, 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga da aka yi a wannan rana ta Lahadi. A jiya ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai Iran na wasa da wuta bayan kasar ta bayyana da cewar ta wuce adadin da aka shata mata na adadin makaman nukiliya na uranium da take da shi.
To madalla masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau. Baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kama, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, har ma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Bari mu amfani da wannan dama mu miƙa godiya ga Dr. Aisha Ibshau Armaya wacce ta kawo mana ziyara ɗakin watsa labaran namu a yanzu haka. Da fatan Allah zai mai da ita gida lafiya. Yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da Jules Leathers Gresham sai kuma injinan mu Nelson Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.